ಕೇಳಿದವು. Shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Muhammad Hafiz Baballe
tare da ni Zahra Aminu Fagi.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan bututun da suka shafi kiwon lafiya, inda a yau ma 24 ga watan Disamba na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan ciwon hakori da cututtukan da suke kama yara a lokacin sanyi ko hunturu.
Hafiz, a yau likita zai yi mana ƙarin bayani akan cututtukan haƙori da ma yadda ya kamata a kula da lafiyar baki.
Kuma wakilin sashen Hausa a Niger ta tattauna mana da likitan yara akan irin cututtukan da suke kama ƙananan yara lokacin sanyi.
To masu saurare, sai a gyara zama domin jin ƙarin bayani daga likitoci a cikin shirin yau da gobe.
Ba tare da bata lokaci ba, ga Dr. Mustapha da ƙarin bayani akan ciwon haƙori da yadda ya kamata a kula da lafiyarsa.
Sana Mustapha Dan Juma Abubakar, likita kuma ɗalibi a sangayar horar da likitocin haƙora da ke Bajin Milagrosa University Foundation da ke nan ƙasar Philippines, sannan kuma jami'i a ma'aikatar lafiyar tarayya da ke Abuja a Najeriya, sashen kula da cututtukan haƙora. So cututtukan haƙorin da aka fi cin karo da su suna da yawa, amma daga cikinsu akwai yawan hujewan haƙori ko ƙorami na haƙori, wanda ake kira da Turanci dental caries. So wannan yana cikin abubuwan da aka fi samu aka fi cin kare da su, kuma yana cikin abubuwan da suka fi kawo mutane asibiti domin ganin likita. Akwai abubuwan da yawa da suke kawo shi wannan kogon haƙori wanda yake nan gaba za mu yi bayani. Sannan kuma akwai ciwon dasashi wanda shi ma ya shafi mutane kaman kashi uku, yakan shafi kowa da kowa, amma ya fi shafin mutane ƙanana yara waɗanda suke ba su samun kula sosai daga wajen iyaye wajen tsaftace bakinsu. So sukan samu ciwon haƙori, sukan samu ciwon dasashi, kaga dasashinsu yana jini, kuma wata sama yana fidda yawu mai yauƙi da kuma wari wanda ake kira bubu, koko yaro wanda haƙoran shi suka yi rami da yawa saboda haƙorin yara ba shi da ƙarfi sosai. Saboda haka nan zaka samu yaro yana cin abinci abincin kuma na shi shiga cikin haƙori, to shi ma yakan kawo ciwon haƙori sosai ga yara. Sannan akwai yara waɗanda ba sa samun isasshen abinci mai gina jiki da sinadaran vitamins, so wannan yakan kawo ciwon dasashi kuma yakan tsananta sosai. Sannan kuma akwai yaran da ake haifiyonsu da haƙora waɗanda yake ba su da kyau sosai, su ma akan samu irin wannan. Wani kaga ya zo da tsagaggen leɓe, leɓen su ba su haɗu sosai ba, wanda ake kira cleft lip, so akan samu wannan. Koko ainihin shi kan shi dasashin nashi na hagu da na dama mai ko a ce sun haɗu gaba ɗaya, sun ba da tsimma baki rumfa mai kyau, sai kasance akwai tsaguwa a tsakiya wanda ake kira cleft palate, shi ma yanzu kan akan samu. Akwai kuma ciwon dasashi wanda mata suka yi shafi mata yawanci, kaman masu al'ada wasu sukan samu dasashin shi kan kan kunkumbura saboda yanayin sinadaran halitta nasu da yake canjawa a lokacin al'ada. Haka kuma mata da suke da ciki su ma sukan samu matsala na ciwon hakori, da su shiya kumburan an taba kadan yana jini, wannan ma akan samu sosai. Akan samu ciwar wata wanda suka shafi dasa shi, wanda saboda yanayin magunguna da mutane suke sha, kamar misali wanda yake shan maganin farfadiya ko magungunan da suke rage garkuwan jiki kamar wanda za a yi mashi ko da shi ko wani abu. So waɗannan magungunan sukan sa dasa shi ya ciwo, kuma wani yakan zo asibiti in ya zo akan duba a ga me ya dace a yi, ko a dakatar da maganin ko ko a tuntuɓi likitan shi sannan a san mafita a ciki. So akwai su dai da yawa. Akwai kuma ciwon da ake samu yanzu mutum ya zo ya ce bakin shi na yawan bushewa ko bakin shi na yawan sassagewa daga ciki. So duka waɗannan ma a cututtuka ne wanda yake akan ci karo da su, daga kaɗan daga cikin cututtukan da aka cin karo da su kenan a asibiti a tsakakanin mutane masu zuwa neman magani a sashen kula da haƙori. Abin da yake kawo fujewan haƙori, wato kamar wanda na faɗi kogon haƙori, yawanci dai rashin kuɗa da wanke baki da man wanke baki da buroshi. Kuma ko da ma ana wanke baki da buroshi, ana buƙatar mutum ya wanke bakinsa yanda ake so, wato ya tabbatar yana wanke baki kan tsari, ba kawai yana gogawa yanda abin nan wanda yake yanda ya ga dama ba. Sannan kuma akwai yawancin kayan zaki, musamman amma kayan zakin da suke makalewa, in suka makale a baki mutum yana buƙatar ya kuskura baki da sauri ko ya buroshi. Amma idan mutum yana cin kayan da suke makalewa kamar su sweet, kamar su cincin, kamar su cake, irin waɗannan kayayyakin, kuma baya kula da kuskura baki da kuma goge haƙoransa musamman da daddare kafin ya kwanta bacci da kuma da safe, to wannan mutum zai iya samun wannan. Sannan kuma akwai shi kanshi yanda haƙoransa suke jere da kuma yanda suke haduwa da juna wajen tauna. So idan haƙorinka suna sassarge ba su haɗu da kyau ba, ba su yi alamin mai kyau ba, to shi ma wannan yakan kawo ciwon haƙori, kuma yakan samar da wuraren da abinci da sauran ƙwayoyin cuta za su makalkale su kawo ciwon haƙori. Sannan akwai rashin abinci, abinci mai gina jiki da kuma sinadaran vitamins kamar yanda na faɗi, musamman wajen yara da mata masu ciki. So ana buƙatar yara da mata masu ciki da matasa su samu abinci mai gina jiki sosai, domin yana da muhimmanci wajen lafiyar haƙoransu da dasa shi. Sannan akwai rashin kula da haƙori, mutum baya zuwa wajen likita akai-akai. Ya kamata mutum yana zuwa wajen likita akalla sau biyu a wata saboda a duba haƙorin shi, a bashi shawarwarin da ya kamata. Akwai cututtukan kamar yadda na faɗi wanda ake haifan yara da su, kamar tsagewar leɓe, cin da tsagewan dasa shi na tsakiya, da kuma ma wasu ma yara za a haife su suna da harshen suna da matsala ko yayi gajere, ko ma wasu ma za ka ga an haife su ma ba ma harshe din ma. So irin waɗannan duk da yake ba a cika samu ba, amma yana da alaka da yawan shaye-shayen magunguna barkatai da mata masu ciki. So ya kamata mata masu ciki kada su dinga shan magani har sai sun je wajen likita, likita ya duba su ya san maganin da ba zai musu illa da kuma wanda ba zai musu illa ba. Haka ma masu shayarwa, masu shayar da yaro, ya kamata a tabbatar ba wai kowane magunguna barkatai za a dinga ba mata ba. Sannan kuma mata da suke da ciwar wata, waɗanda yake za su iya shafan yaro, to ya kamata tun a ɗauki mataki a basu magani su warke tun kafin su haifi, saboda wani ciwon ba zai samu yaro a ciki ba, lokacin haifuwa ne ake samu, kuma yakan sai ya nuna a baki da haƙori, kuma su ma su samu matsala a ciki. Wannan a takaice su ne suke kawo matsalolin da muka lissafa, sai dai akwai su da yawa, lokaci ba zai wuce mu yi bayani ba. So kamar yanda na faɗi, shi kula da haƙori dama yana wajen mutum ne, ba likita ba gaskiya, saboda idan kai naka sashin to zaka samu ka hutar da shi likita da duka sauran masu aikin lafiya. Abin da yake da muhimmanci ga kula da lafiyar haƙora shine tsafta. Mutum ya kula da tsafta da abinci. Idan akwai tsafta, mutum yana kula da wanke baki, yana kula da ciccire abubuwan da suke tsakanin haƙoransa, wato flossing kenan, flossing da ake magana da toothbrushing. Sannan kuma yana zuwa wajen likita akalla duk wata shida a wanke mashi bakin shi, a sa mashi magani, a duba idan akwai wani matsala ko wani crack, musagewa haka ko wani zaizayewa haka, likita ya san abin da zai yi ya baka magani kuma ya taimaka maka. Sannan kamar yadda na faɗi cewa yana da mahimmanci abinci mai gina jiki a ba yara da mata masu ciki da masu shayarwa, saboda su samu, saboda yaro tun yana ciki har lokacin shayarwa har lokacin girmansa ya samu duka sinadaran da yake bukata na gina jiki, wanda yake su ma sun shafi hakori da kuma sauran dangi-dangin gabobi da suka shafi baki, wanda yake suna da mahimmanci. Sannan mata masu ciki kuma su dinga zuwa awo, su bar shan magunguna barkatai, haka duk maganin da za ka sha ka tabbatar likita ne ya bada. Sannan idan aka ga wani abin da ba a gane ba a baki, kamar musamman ma wajen yara, to a tabbatar an zo an nuna ma likita domin ya duba ya ga menene ya kamata a yi. Sannan akwai maganan idan mutane wanda yake da hakorin shi ya cire, da ya kokari ya je asibiti shi ma a maida mashi, saboda rashin wannan hakorin zai iya shafin wanda kasa ko na sama waɗanda suke kallon wannan hakorin. To wannan a takaice dai abubuwan da mutane ya kamata a ce suna yi kenan domin su dinga kula da lafiyar hakorin. Me ke kawo warin baki? Warin baki abin da ke kawo shi abubuwa ne da yawa, wanda kamar yadda na faɗi cewa warin rashin tsafta, duk wani abin da ya shafi bakin mutum so yana bukatan tsafta. Idan mutum ya bar bakin shi gaja-gaja da abinci da datti, to dole kwayoyin cuta da suke a bakin mutum kamar kwayoyin bacterial su zo su masu ci wannan abin kuma su rubar da abin, kaga dole wari mutum zai dinga samun wari in yi magana. Wani lokaci akwai ciwon dasashi wanda yake idan ba a yi maganin shi ba shi ma zai kawo ma mutum warin baki, saboda ainihin cells din bakin shi, wato ainihin kwayoyin halittu da suke a bakin, wasu za su kashe shi kan shi dasashin. So dole zai za a dinga samun warin baki, baki yana dan bashi yana tashi. So in kuma ba a yi magani ba zai ci gaba da yi. Sannan akwai warin bakin da ya shafi cututtuka da suka shafi hanci ko makogwaro. So wata sa'a kwayoyin cuta suka lalata wannan majina din da take da muhimmanci, take da amfani, sai ka ga mutum da yake a cikin hanci da makogwaro, sai ga mutum ya magana warin baki na tashi saboda wannan cutan. Sannan akwai warin bakin da yake faruwa sakamakon mutum ya bushe wan baki, abinda da turanci ake kira xerostomia, bakin mutum ya bushe, wato dry mouth. Sannan kuma shi abinda yake kawo wannan bushewan bakin sun hada da magunguna, wasu magunguna idan mutum yana sha zai sa bakin shi ya dinga bushewa. Akwai kuma cuta sai kuma shan taba, sannan kuma yawan shan caffeine, duka waɗannan suna kawo warin baki. Sannan kuma ita kanta shan taba yakan kawo warin baki da kuma cututtuka da suka shafi dasashi kamar yadda na faɗi. Wannan a takaice abubuwa da suke kawo warin baki kenan, waɗanda su suna daga shi kan shi baki da su hanci da makogwaro. To sai kuma wasu abubuwan da za su iya kawo warin baki, kamar idan mutum yana da ciwon ko gyamban ciki, so ko kuma ciwon diabetes, ko ciwon hanta, ko ciwon koda. So duk waɗannan suna iya suma suna iya haifar da warin baki, musamman ma idan ciwon ya yi nisa sosai kuma ba a samu magani da sauri an yi ba. To a wannan ne zan ce ya kamata duk wanda yake fama da ciwon baki ya je wajen likita domin likita ya duba. Idan likita hakori ya ga cewa ciwon bakin lalle-lalle ba daga hakori ba ne, to zai kokari ya tura shi wajen likita wanda yake ya gwanince a cututtukan da suka shafi cikin mutum, domin a duba a tabbatar da lalle-lalle menene yake kawo ciwon hakori. Wata sa'a ma ciwon warin baki, wata sa'a dama wanda yake da kansa kaman kansa na huhu, duka in hukun mutum ya lalace zaka ga bakin ya zai dinga fitar da warin baki ta hanci da baki, saboda haka yana da muhimmanci wanda yake fama da warin baki kada ya ji kunya ya je ya samu likita ya mashi bayani, shi likita zai duba domin ya taimake shi. Warin baki zai iya zama cuta, zai kuma iya zama rashin tsafta. To rashin tsafta ma ita ma ta zama cuta kenan, tunda tsafta tana cikin lafiya. So a takaice dai gaskiya cututtukan da suka shafi koda ma shi hujewa haƙori ne, idan mutum yana da koguna da yawa haƙorinsa abinci suka faffaɗa ba lakin ga bakin mutum zai wari. Sannan kuma wanda yake da ciwon dasashi, har dasashin shi ma ya lalace sosai, yana zubar da yawu da yana zubar da jini da sauransu, za a iya samun warin baki. Sannan kuma cututtuka da suka shafi ciki kamar su diabetes, kin ga duk cututtuka ne wanda su ma suna kawo warin baki. Wasu cututtuka ne suke kawo warin bakin, saboda haka nan a wani warin bakin alamun cuta ne, kuma ya kamata a je a duba domin a tabbatar me ke faruwa don a kare mutum daga samun matsala. Akwai abubuwan da ake yi domin kula da lafiyan haƙora da shi kan shi baki na kullum, kamar broshi. Mutum ya dinga yin broshi akalla sau biyu, kuma ba wai broshi ba, akalla mutum ya minti biyu yana yin broshi a hankali, yana bin ƙa'idojin da aka koya mashi yadda za a yi broshi. Yana da kyau mutane su je su samu likita a asibiti ya koya ya nuna musu yadda ake brush. Na san waɗanda suke zuwa asibiti akai-akai, musamman masu zuwa suna yawan wanke baki da sauransu, su an sha koya musu. Da kuma bayan brush akwai flossing, wani zare da ake sassagawa a tsakanin haƙori, ana cire dattin haƙori. Inda brush bai ci gaba, to shi wannan zaren zai shiga ya cire duka dattin da ake da shi, sannan a kuskura baki. Sannan kuma mutum ya dinga kasance yana shan ruwa sosai. Sannan kuma idan mutum ya samu chingam, wanda mutum mai warin baki ne, akwai sugarless chingam wanda idan mutum yana sha zai taimaka mashi miyewa na zuwa, kuma bakin nashi zai abin nan. Sannan idan mutum yana da ciwo kaman bakin shi, warin bakin shi ba miyewa yana yawan bushewa, to ya kamata shi ma yana cin irin wannan chingam din wanda zai taimaka ya mamiyo ya zo. Kuma in yana shan caffeine, ya rage shan caffeine sosai, saboda shi ma rashin caffeine din ya rage zai sa mamiyo din shi ya dawo yana zuwa da kyau. Sannan akwai shi kuma abinda mutum zai yi duk akan warin bakin, wanda shi dole sai a asibiti ne, kamar mutum zai zo za a yi mashi wankin baki kamar yadda na faɗi, wanda ake kira scaling and polishing. Sannan kuma likita zai duba bakin shi ya ga wani irin man wanke baki ya kamata ya yi amfani da shi. Idan yana buƙatar mouthwash ne, ruwan kuskura baki na magani, shi likita ya san wani iri ne zai ba shi, ko spray, wato wani feshi da ake yi a fesa a cikin baki, shi ma yana akwai wanda an sa yakan rage warin baki din. Sai kuma idan mutum ya duka yayi wannan abubuwan ya gabe abin nan ba, to ya kamata ya je ya samu likita a kare bincike mai zurfi, a tabbatar cewa warin bakin shi ba daga baki ne, in ba daga baki ba ne to daga ina ne, sannan kuma me za a yi. Wannan shi ne a takaice abin da ya kamata mutumin da yake da warin baki ya yi.
Masu kulawa da lahiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, ai kacewar suna ga larabi zan ba ku dan masali zan ba ku dan masali aiki na likitoci aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari hada dan maholiki likita na canga masu ciwo wadansu na ta kuyi wadansu na ta niji wadansu na ta ruri wadansu na ta kuka wadansu na ta kuka sun karirye ne jini ka caji kinsu jini ka caji kinsu sun ga labai ta sun yi nisa likita ne za a ya talabe likita ne za a ya rungume fata ma babu fata ragi kai sakewa suna ga Allah sosai kai so agada likita bokan turai amada ni ya sosai zan ba ku dan masalihi aiki na likitoci kai ungozo mazan kiroa sosai zan ba ku dan masalihi aiki na likitoci kai ungozo.
To jama'a, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari da likitan yara Dr. Tambari Muhammad Bari Dauda dake babban asibiti a birnin Zandar, inda suka tattauna akan cututtukan da suke kama yara lokacin sanyi ko hunturu da kuma yadda ya kamata a kula da su. Ga hirar tasu.
Doktor, a wannan lokaci da muke ciki lokaci ne na tsananin sanyi ga iska ga kura, kamar waɗanne irin cututtuka ne na yara aka fi cin karo da su?
Kun san yanzu da yake ga sanyi ga kura ga canjin yanayi da yake iya zo ya koma, yawanci duka cutan da an kai samu wajen yara cuta ne wanda ya shahi majina haka. Majina tun daga hanci har ga makogoro har ya shayi huhu ko yojin iska na huhu, duka wa'annan sanyi yana iya don ga kura ya zo ya cutar da yara. Kuma irin wanga canji na yanayi na sanyi da kura yana iya kawo tashin kamar cutar huka hakan, tunda a lokacin sanyi wannan iskan na sanyi yana sa kamar yoji na iska na huhu su ƙara matsewa na lumfashi, in sun ka ƙara matsewa shi ne ke sa asim sai ya tashi yaro yana da matsala lumfashi. Banda wannan duka cututi da ya shahi huhu ya shahi makogoro ya shahi kamar huka, sanyi yana iya haddasa tashin kamar emasi, suma ɗan emasi kamar ciwon ƙashi yana iya tsananta yayi kamari, kuma duk wani abin da ya shahi a masanin ƙashi duka yana iya ya samu tashi a lokacin wannan canji na yanayi. Halma abin da ya shahi cuta ta wajen ido hakan ga wannan iskan wanda yake zuwa na yana iya kawo yawan cutocin ciwon ido, wani ruwan hanci da wani makoshi ya kumbura yaro ya gaza samun lumfashi yana gurnani hakan ga wajen kwana da abin ga duka wannan abubuwa suna iya su samu da tari da wani ciwon kunne da duka sanyi da kura da wasu abubuwa da suna iya haddasa su.
Yaran kamar masu shekaru nawa ne irin wannan matsaloli ya yi kamawa?
Kamar cikin yaran ya zan kashi-kashi ne, kamar daga haihuwa zuwa wata shida, daga wata shida zuwa kasa ga shekara biyar, kuma da abin da yi shekara biyar. To yaran da dai sun kahi matsala kamar daga haihuwa ne zuwa kasa ga shekara biyar, kuma daga wata shida abin da ya zan kasa ga shekara biyar, saboda daga wata shida kamar kare da yaro yake samu ta wajen nonon uwarshi bisa ga cutoci ya rage. Kenan a wannan lokaci duka wani ciwo hakan ga yana iya yaye samun yaro. Wannan yara su sun yi samun wannan matsala bisa ga wannan cuta, saboda a wannan lokacin kare da suke samu ta hanyar nono na uwarsu ya rage, kuma duka wasu an yaye su, wasu ba a yaye su ba, suna dan sha amma ba kwarai ba, kuma wajen abinci an samu canji ne na abinci, kenan garkuwar jiki ta samu dan raguwa kadan. To wannan yaran sun yi matsalar kamuwa da wannan cuta. Ko da yake cuta ce wadda tana ta shahi yaro tun daga haihuwa tana.
Akan gani wani lokaci kamar yara 'yan jarirai daga an aihe su da kamar wata mura haka, kirji ya rike, hanci ba sa iya lumhashi, makogoro ya rike, kamar menene ke kawo wannan matsala?
To shi wajen harka yara kankana kun san ya danganta ma ga wurin da an ka haye su hakan ga. Ya kamata a ɗauki mataki inda ma za a haihuwa. Inda za a haihuwa ya kamata a ce wannan gidan wuri ne mai ɗan gumi-gumi. Kamar kuma an rihe fenetir, an rihe tagogi, an tsaye da fanka, an tsaye da climatizer. Kuma su kankansu yaran kamar da an haihu su an sa wasu raga an goge musu jikinsu, kuma an rihe su an sa su a nono. Su wannan jariran kamata yi ma rana ta farin har ta biyu kalma amma musu wani wanka kwa. Ya kamata a bar tsumbula su cikin wannan ruwan.
Duka
ko da ruwan zahi ne, ya kamata kamar awa 24 hakan ga bai kamata ba ma a musu wanka, kawai a sa su su yi gumin jikin wasu a rihe su da kyau. Kuma bayan ma awa 24 kwa kamar ruwan da ya kamata a musu wanka ba ruwan zahi ba ne, haka ya kamata a musu wanka ruwa ne hakan ga ake cewa masu gumi wanda ba su cuta ma jiki, saboda shi ma zahin kwarai zuwa sanyin kwarai wata matsala ne ga yaro, tunda yaro kwalwashi ba ta da ƙarhin ta ɗauki zahi kwarai ko ta ɗauki sanyi kwarai. Shi ne yake sa ku ga wasu yaran nan kamar suna da matsala lumhashi da an haihe su. Kuma ya danganta da haihuwa ita kankanta, tunda in an yi haihuwa cikin matsala yaro shi kankan shi yana iya samu matsalar lumhashi, saboda kwalwashi ba ta sheda ba da kyau ta samu iska mai kyau. Kuma babban rishin mataki da yake iya haddasa irin wannan abin, kamar yaro ya kamata da an haihe shi cikin awar da an haihe shi, ya kamata an sa shi ga nonon uwarshi kuma ya sha nono tsantsa, sai a ce a bari sai an wanke nono koko sai an ba yaro nonon wata akuya can ko na wata saniya, yakin nan daga baya a ce a sa shi nono. Yaro da an haihe shi a aza shi bisa kirjin uwarshi, gumin nan na uwarshi ya gamu da gumin jikin shi, kuma bakin shi ya zan kusa ga hantsar uwarshi, kenan ya kama nono ya sha wannan, shine zai sa wannan dakashin na warin ya samu ƙarhin jiki kuma ya samu raguwar cuta. In bai sha dakashin nan na warin ba akwai matsala, tunda cikin wannan dakashin na warin kamar rigakafi ne ga wasu cutoci da yawa.
Wani irin magani ne ya kamata ama yaro idan ya kamu da kamar irin wannan mural mai ƙarhi ko rikewar kirji ko kuma wani toshewar hanci ko makogoro da sauransu?
Kamma mu yi da kai ga maganin da za a mishi. Babban illar sanyi yana iya ya soki huhu, huhu ya ja ruwa, in huhu ya ja ruwa kenan babu lumhashi, tunda iskan nan cikin huhu ake samun shi ya zo ya wadaci jini ya wadaci jiki, kenan yaro yana iya sukewa. In ka ɗauko ta wajen mashiga iska ce ko hanci ko wani abu, in hanci ya done ko wani makogoro ya cushe, shi ma yana iya sa yaro ya rasa samun lumhashi na kwarai, ya samu iska na kwarai, shi ma yana iya ya hallaka yaro. Kamar wannan cutar wakakwa, shi ma injiyojin na iska na huhu sun kamatsi, yana iya sa yaro ya rasa samun iska haihuwa wannan abin ya kashe shi. Yanzu matakin nan da za a iya doka na akare da irin wannan cututtuka a sa yaro a nono a riye shi da kyau a daina wannan wankan da ake yi sai a ce in ba a sa yaro ba cikin ruwan zahi ba ya karhin jiki ka riye yaranka da kyau ka sa mishi kayan jiki da kyau lokacin da za ka mishi wanka bai kamata ba yaro tun da safe ka tsumbula shi cikin ruwan sanyi ko ka bari har marice ya makara iska ya fara bugawa kuma ka je wa yaro cikin ruwa.
Masu sauraro, a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka ya haɗa mana shirin wato Daniel Brown tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa Muhammad Hafiz Baballe. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.